إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا ينقوى مساء البركة masu bibiya waɗannan karatuka masu sauraron mu daga kusa ko nesa, mazan mu da matan mu gabaki daya, ina muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan dare wanda shine daren Lahadi, daren 22 ga watan Shawwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1441. Banda kuma wannan lissafi ya dace da lissafin ranar 13 ga watan Jun a shekarar miladiya ta 2020. Wannan kasar da kuke saurare ƴan uwa masu albarka shine darasi na farko daga cikin jerin darussan da insha Allah za mu fara kawo muku daga wannan darasi a ƙarƙashin taken na dubban ilimi. Wannan kasusuwa suna da tsokaci da nake so in yi akan tarihin su da asalin su. Waɗannan kasusuwa za su dinga amsa sunan ladubban ilimi, kuma insha Allahu za mu yi amfani da littattafai akalla guda uku wajen gabatar da su. Littafi na farko wanda yanzu shine za mu fara bin sa shine littafin Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim na ainihin wato malam Ibnu Jama'a, wanda za mu yi magana akan shi insha Allah. Littafi na biyu shine littafin Uddatu Talib bi nazmi Manhaj at-Talaqqi wal Adab na Abdullah ibn Sufyan al-Hakimi, wanda waƙe ne a cikin baiti 680. Littafi na uku shine littafin Kitabul Adab na al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba, Allah ubangiji ya gafarta masa. Abinda ya faru ƴan uwa masu albarka wanda ya tursa samu izuwa ga ka fara waɗannan jerin darussa shine, baya ga cewa a ƴan darussan da muka yi daga wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke nan Zaria a Nigeria, makarantar marigayi Malam Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta masa, wanda ni Kabiru Asgar da sauran ƴan uwa ɗalibai da malamai muke gabatar da darussa a wannan makaranta. An yi darussa mabambanta da suka shafi ilimomi daban-daban, wanda musamman a cikin darussa na ilimin hadisi da kuma littattafai na ilimin alkur'ani da makamantansu, an yi batutuwa a kan ladubban ilimi da tsarin neman ilimi da abubuwan da ya kamata ɗalibai da malamai da masu karatu da ustazai da 'yan makaranta su ladabtu da shi, tsare-tsare da manhaji da salon rayuwa da ya kamata a ce ɗalibin ilimi na addinin musulunci ya ɗauka. Amma sai muka lura bayan tattaunawa da shawara da wasu abokan aiki da 'yan uwa ɗalibai, muka fahimci cewa babu shakka a waɗannan lokuta da muke rayuwa a wannan zamani da muke ciki a wannan yanki namu na ƙasar Hausa na arewacin Najeriya da kuma sauran wuraren da masu magana da harshen Hausa 'yan uwanmu suke da yawa ko suke sauraronmu, akwai buƙatar sake lali don sake bibiyar abubuwan da ke da alaƙa da ladubba, musamman da suka shafi ilimi da ɗalibta da karantarwa da almajiranci da malanta da ba da darasi da fatawa da makamantansu. Ba don komai ba, don lura da cewa babu shakka akwai wato gazawa daga bangaren mu da ake cewa ustazai ko dalibai ko waɗanda suke masu alaka da sunna ko ɗan salafiya ko ahlus sunna, akwai gazawa sosai a cikin yadda muke mumarasar abubuwan da ke da alaka da ladubban ilimi. Zaka tara ɗan kaɗan ne daga cikin wanda suke kulawa da ladubba da kula da halaye da lazimtan abubuwa wanda suke kama da irin tarbiyyar da ake sa ran a samu daga waɗanda mutane ke kallon mu a matsayin masu karantarwa ko almajirai ko ɗalibai ko ɗaliban ilimi ko ustazai ko ahlus sunna ko salafiya ko duk wani suna da zaka kira wanda yake nuna alaƙarka ko alaƙar mu da addini ko alaƙar mu da ilimi. Wannan yasa sai muka yi tunanin cewa bari mu yi wa kanmu karatun tanatsu, mu sake duba izuwa ga wasu littattafai ko wasu karatuttuka wanda za su yi mana amfani domin ainihin wato mu samu mu gyara abubuwan da suke mana na kurakurai. Da fatan Allah Ubangiji ya sa albarka a cikin abin da za mu yi, kuma Allah ya sa danshi muke yi. Kafin mu tafi izuwa ga karatu, ina so in dan yi mana tsokaci akan to wai me ya ja aka sami irin wannan fasad, wannan barnati a cikin ɗabi'u da halaye da mu'amalar mu ɗalibai, wajen mu'amalantar ilimi ɗin da wajen mu'amalantar malaman mu da wajen mu'amalantar sauran al'umma, me ya jawo wannan? Abu mafi girma da ya jawo wannan shine zamewa daga tafarkin da magabatan mu suke akai game da neman ilimi. Wannan shi ne asalin abin da ya jawo haka, duk da yake galibin muna tukiyar cewa muna bin magabata, amma za ka tara a cikin bin magabatan akwai ɗauke ɗaiɗai da muke, wato abin da zai biya buƙatunmu shi kawai muke bi, sauran wanda ya saba wa son zuciyarmu ko son ran mutu ba kowa ne Allah yake mashi gamdakatar ya iya saba wa son ransa ya bi gaskiya ba. Sannan da kuma kasancewa al'ummar da muke rayuwa a cikinta ta riga ta samu kanta a cikin ɓarna da lalacewa, to ba zai yiwu kuma al'umma ta tashi samun barna ko lalacewa dole ya shafi kowane bangare. Da haka za ka ga da 'yan siyasa da 'yan makaranta da attajirai da 'yan kasuwa da masu sana'o'i da maza da mata da yara da manya da masu ilimi da jahilai da mawadata da talakawa, kusan kowa na fama da nau'in matsala ta tarbiyya da yake fama da ita. Sannan akwai kuma nau'o'i na tarbiyya na matsalolin tarbiyya da ladubba wanda dukkanin mu muna da musharaka a cikin duka waɗannan bangarorin al'umma. Zaka ga kowa ana kuka da mutane akan cin amana, akan ƙarya, akan hassada, akan gaba, akan rarrabuwar kai, duka kusan kowane section kaje na rayuwa zaka tara akwai waɗannan matsalolin. Inna ma na ustazai da malamai da ɗalibai ya fi shahara ne saboda su ana kallon su kamar ya kamata a ce su har yanzu da sauran nagartarsu sun fi kama da mala'iku, watakila tunanin mutane ko kuma tunda su suna yin wa'azi da ya kamata su yi wa'azi kuma ba su yi aiki da shi ba, ko kuma tunda su suna claiming su na Allah ne da ya kamata kuma su dinga yin wasu abubuwa ba, da kuma cewa su ustazai ko almajirai da suka tashi yin gaba su mai da ta kama addini, akwai wanda suke ganin gaba addini ce, in suka tashi yin ta da gaske za su yi ta yadda suke yin addini da gaske, Allah ya tsare. Sannan akwai wasu za a iya cewa secondary reasons, wato wasu asbab sanawiya waɗanda suka haifar da waɗannan matsaloli. Daga ciki a ganina akwai samun kasancewar malamai da suke karantar da mutane sun shiga wasu ayyuka waɗanda ba na ilimi ba, malamai ne amma kuma sun damu da wasu abubuwa wanda ba ilimi ba, watakila siyasa, kasuwanci, rigingimin rayuwa da sauransu. Sai zama a cikin shigarsu wannan abubuwan kwarjininsu na malanta dole sai ya ragu, malami ne amma kuma wata harka da ake wadda ta rigima ce za ta iya jawo rigima shi ma ya shiga ana yi da shi, wani ma wata harkar da ba ta mutunci ba, alal misali a ce malami kuma dan kallon kwallo ko dan kallon dambe ko ga malami yana ana shiga rigingimu da shi na sai da filaye yana cutan mutane ko yana wakili ne shi na basussuka na banki da makamantansu, abubuwa da iri daban-daban. Balantana kuma harkar siyasa wadda a ce malami ka ganshi ana campaign da shi yana rawa ko yana saka kaya irin na 'yan siyasa yana ihu akan doka, ga duk waɗannan za su haifar da kwarjinin malanta sai ta ragu. To waɗannan halaye waɗanda ba a tsammanta daga malamai ba su rage kwarjinin malanta. Sannan rashin tantance masu waye malamai ɗin, wato masu harkar ilimi sun yi yawa ta yadda ba kowa ne malami ba kuma bamu da ma'auni dan tantance kowa ya malami duk wanda aka ji yana surutu ko yana da jur'a ko ya iya ta da baki ko ya iya raddi ko ya iya tsaurin ido kawai sai a ce malami ne ba a san mu galibi mu jahilai kamar da bintu ne yake fada ba mai tantance waye malami ba malami shi ya san malami to mu kuma jahilin mukin mutane hukunci mu ce malamai ne duba da irin yadda misali masu tafsiri suke yawaita haka ce azumi yayi kowa da sunan malami kowa a lakanin shek ko ustaz a cikin sunan shi sannan wata magana da dole zamu daure mu fade ta duk da bata da dadi ta ce cewa tafiyar kungiyar izala wadda daya ce daga cikin muhimman kungiyoyin ahlus sunna a Najeriya ta yi wani kokari na gyara to sai aka samu wata matsala a cikin gyara aka yi irin abin da ake cewa gyaran gangar azdinawa lokacin da kungiyar izala ta kafu a ƙarshen late 70s I mean da kuma farkon early 80s a wancan lokacin sufaye da yan ɗariku suna enjoying wani respect a gun mabiya da sauran al'umma ana girmama malamai da shehunai kamar wasu alloli ko wasu annabawa ana jin maganarsu ana tsoronsu ba a zama kwankwaso da kwankwaso da su ba a miƙa musu hannu ba a kallon su ido da ido duk abin da suka faɗa ya zauna to wannan abin sai zama a cikin shi akwai kamar wani wato bautar ƙatti hero worship da izala suka zo suka kauda wannan abin cewa sam ba daidai bane a daina shi to kuma shi suka ne kun a garin kauda shi sai aka ce da malami da jahili duka ɗaya ne dukansu musulmai ne kawai inna akramakum inda Allahi a tukaku a aikace kuma sai malamai wanda suke kungiyar izala galibi suka dinga sakin jiki da mutane har suka saba da su malami ya zauna cikin mutane a yi wasa a yi raha a yi fira yana ƙoƙarin ya cire musu wancan tsoron da ake ji na malami ba a zama kwankwaso da shi ba a magana da shi in yana wuri ba wanda zai motsa garin cire mutane wannan sai mutane suka zaki sai suka dauka yi da gaske su da malamai duk ɗaya ne kawai suka raina malamai din to wannan abun gyaran ganga azdinawa ne ita izala babun ta nufata ba kina amma mutane suka yi wannan fasar sannan a nan kusa-kusa samuwar waɗannan kafafen yaɗa labarai da ake ce ma social media ba shakka sun taimaka su ma wajen lalata mutuncin ilimi da masu mu'amala da shi saboda harkar koyon ilimi ta yi arha abinda ake ce ma koyi da kanka mutum kawai zai shiga Google ya duba ya sace duk abin da yake so ya gani ya kwafa abubuwan da yake so ya downloading ya saurari muryoyi ya yi kaza ya yi kaza sai ya dauka shi ma don malami ba tare da ya sha wahalar da ake sha wajen neman ilimi ba da haka sai zama abin bai da kima a idan mutane sannan wannan ya haifar da saukin riska ilimi shine yawan recording da ake na darussa da yaɗa su da sanyawa a TV da tashoshin internet da YouTube da waye saboda mutane suna samun su da sauki sai suka je na garin daraja abu wannan kuma ɗabi'a ce ta dan adam duk abu komai daraja shi idan ya zama ya zo ya yi sauki sai an daina dan daraja sa ma'ana yanzu zinari da zai yawaita ya yawa hannun mutane dole zai yi sauki haka wannan ɗabi'a ce ta mutane abinda ba sa samu shi suke ganin daraja amma da zaran sun same shi za su ji da ganin daraja shi kalli yadda misali mutum yake ya yi faɗa kwaya ɗaya zai dinga ji da shi wannan yaro yana ƙarami da uwa da uba suna ji da su da ya yi atishawa su duke shi suka shi asibiti amma da zaran yayin sun fara yawa uku hudu biyar goma sai wani ya mutu ma ba su damu ba cikin yaro ko wani ya ɓata ma ba san ya ɓata ba saboda yanzu suna da shi da yawa to haka duk abin da mutum ya mallaka sai ya ga bai da daraja a idansa da ne kafin ya same shi yake jin darajarsa misali yanzu kafin mutum ya samu digiri ɗaya yana ganin digiri ɗaya ba ƙaramin abu ne ba amma wanda ya samu digiri sai ga to me ba dai take digiri bane ya riga ya gama to haka wannan ɗabi'a ce ta dan adam bai da kai da ita sannan a demokradiya wato tsarin wannan mulki da ake cewa mulki na al'umma da suke nadawa da kansu wanda a cikin shi kashikan shi akwai freedom of speech yancin fadar ra'ayin baki wannan sai mutane suka fadada wannan yancin har ya shigo cikin addini da haka sai mutane suke tsamanin addini ma suna da yancin su fadada abin da suka ga dama su roki duk wanda suka ga dama su ci mutuncin duk wanda suka ga dama da haka abin yayi arha haka kuma idan muka kalli wato lalacewa al'umma da na ambata tun adatun daga cikin mafi karancin unit na al'umma kamar a ce family kenan har zuwa anguwanni har zuwa garuruwa da kabilu da dangi da sauransu
irin yadda da ake da tarbiya na gaba ya san ke tausayin na ƙasa kuma ya girmama na gaba da shi yanzu babu wannan to wannan abin sai ya shigo har cikin farfajiya ta ilimi sannan neman ilimi dan duniya ilimin lahira ilimin addini da ake nema dan abautawa Allah sai aka wayi gari ayyukan mutane na nuni zuwa ga cewa galibin ilimin ana neman shi ne dan samun mukamai a duniya dan samun titles a ce mutum sheik ko doctor ko imam ko alaramma ko gangaren sannan kuma a yi da shi a cikin gwamnati al'umma su san girman shi a dinga kawo mishi zakka a bashi mukami in an zo neman suwaye malamai a kira su tarurruka da sauransu wani ma za ka ga malami amma ya fi kama da abinda ake ce ma wato celebrity malami ne amma yana da fans yana da mabiyan shi yana da wani farfajiya a internet da yake gaisawa da su suke liking hotunansa da suke bibiyan abubuwan da yake wanda yake din ko ba ilimi bane kawai abu ne da yafi kama da irin yanda ƴan wasan kwaikwayo ko ƴan wasan kwallon kafa suke da mabiya ko kuma ga malami kawai ya zama gayi ne shi kawai wato sariga kawai ya iya ba ilimi yake karantawa ba wani abu da yake yayi da sauransu duk waɗannan ma sai suka zama sun cire kwarjinin ilimin to waɗannan abubuwan da irin sai suka haifar da wasu sakamakon su ne suka zo suka lalata tsarin ilimi daga ciki akwai samuwar yawaitar ruwaibida ƙananan mutane masu magana a madadin al'umma kowa ya kafa lasifikarsa ko ya kafa masallacinsa ko ya kafa shafin shi akan intanet yana watsa duk abin da ya ga dama za ka ga fatawa kwaya ɗaya sai mutane wajen ɗari su yi magana akan ta yanzu misali mu ɗauka magana akan Sittu Shawwal ta zama rahisa jiddar laqad hazilat hatta bada min jiladi hakula wa tara ma kullu muflisi kowa yana da magana akan Sittu Shawwal tsakanin mai cewa ayi da ka ayi mai cewa kaza da kaza magana akan coronavirus kowa na yi mas'ala wata take nazila wanda sai malamai mujtahidi za su yi magana akai kowa ya sa baki magana akan cewa wani dan bid'a ne wani khawariji ne wani ba ahlus sunna bane kowane miskini da wanda ya tada baki da wanda bai iya tayarwa ba da mai hankali da mara hankali da wanda yake da mutunci da wanda bai da shi kowa ya kutsa cikin mutuncin al'umma cikin mutuncin malamai yana ta magana akai duk wannan ruwaira ne da yawaitan bid'antawa din da batanci daga cikin sakamakon batanci kankanin yaro ya zo ya batanci babba wanda bai kai ya kawo ba zai magana akan mutumin da ba sa a shi ba wani wanda inda ba dan yanayin zamani da ake yawan ganin hotuna a ga mutum a internet a ga mutum a TV wani ko ganin shi baka yi saka ganin shi ba a irin da yanzu misali mala baka rubu san da ya rayu Allah ya gafarta mishi a garin Kaduna akwai mutane dama wanda ba su iya kaiwa ga inda yake ba saboda ba irin yanayin yanzu bane sai dai su ji mure shi a gidan radio ko su gan shi a NTA ba za su iya kaiwa inda yake ba saboda karama da yanayin rayuwa da amma yanzu duk inda kake daga nan Najeriya ma malamin da ke kasan maka ma za ka iya magana da shi ka aika mishi da sako ta Twitter ka yi mishi DM ko ka aika mishi da sako ta Facebook ko ta WhatsApp kai ko ma har a yi magana ta Skype ko ta webinar ko waye za ka duk sai abubuwan suka yi sauki suka zama ba wasu abubuwa ba ne za ka samu lambar wayar mutum ka kira shi ka zage shi ko ka aika mai da message ko ka yi tagging ɗin shi ka yi mai magana na ɓatanci duk abu ne mai sauki da haka zaga yaro kankani wani wanda ma uwar shi ma bata kai sa'an malamin ba ma sanda aka auri uwar shi ma malamin ma yana da awa mujtahidi ne tun lokacin amma sai ya fito akan Facebook yana zagin malami yana mashi ɓatanci yanzu ji irin ɓatancin da mafi yawan mutane suke ta yi wa malamai akan wai malamai sun kitsigaya wa gwamnati gaskiya wai malamai sun yi munafunci da sauransu maganganu marasa daɗi wanda suke nuna zuwa ga lallai ba mu san darajar kanmu ba domin malamai iyaye ne ga al'umma yanzu idan babanka ne yayi laifi maka ya maka laifi muƙaddara sun mana laifi muƙaddara idan babanka mahaifi ya maka abin da baka so haka za ka yi mushi ashe kaga alama kai ba dan arziki bane kenan ya kamata mutane su kuma cikin tattalin su Allah ya shirye shi mu haka aka samu rabuwar kai tsakanin al'umma da ta'assubanci kowa da malamin su ko kowa da kungiyar su ko kowa da abin da suke bi da salon da suke kullun ana ta ƙara rabuwa kowace rabuwa kuma a sake rabuwa kowace rabuwa sake rabuwa mutane sun zama shi'a sun zama kungiya Allah ka tsare mu da yawan fadace tsakankanin mutane tsakankanin kungiyoyi tsakankanin al'umma da yawan raddi wannan ya raddi wannan ya mushi wannan ya sake raddi duka wannan shi suka haifa mana da rauni shine Allah ya cire mana ƙarfi da kwarjinin da ya kamata a ce muna da shi duka ba mu da shi sannan ilimin ya waye gari ba shi da albarka ilimin ka sai ga mutane da ga tarin takardu ga tarin da tafai ga shahara ga certificate ga title amma babu ilimin da babu albarka ilimin dan ne albarka ilimi a ga ya gyara al'umma irin yanzu yawo da binnan karatuttuka suke a cikin al'umma ya kamata ce mun fa haka gyaruwa amma sai kaga kamar ba a yi ma'ana baya ga tsabaragen jahilci da har yanzu yake nan yayi annakiya a cikin mutane sannan kuma wanda suke dan samu ilimin ba sa aiki da shi ko kuma bai ishe su ba wanda yake nuna cewa akwai karancin albarka ilimin ya yawaita amma albarkar shi Allah ya cire ta Allah ka tsare mu saka muna cikin wahan muna cikin limuwa to solution ga wannan matsala tamu ita ce mai maza mu koma kan asalinmu mai asalinmu shine mu koma kan tafarkin magabata game da ilimi da aiki da shi kamar da Ibnu al-Qayyim yake faɗa a cikin littafin Darus Sa'ada cewa ilimin da za a ci mishi al-fiqh fi din wajibi ne ya hada ilimi akan tafarkin magabata da kuma aiki da ilimin wannan abun guda biyu ilimi irin na salaf da kuma aiki da ilimin shi sa Ibnu Rajab yake littafi fadu da ilmi salafi ala ilmi al-khalaf wato mai ilimi kuma mai aiki da shi ba wai kawai mai san surutu ba mai dinga dan mai musu ko dan mai jayayya ko dan a ce mu ma mun iya to wannan shi ya kai mu zuwa ga lalle bukatuwa zuwa ga cewa to a cikin tsarin karantarwa ta malaman farko akwai karantar da ladabi shine abin da yake ce ma al-adab lafazin ladabi din shi din ne da Hausawa suka dan yi adulteration din sa a bisa abin nan wato kamar ka ce lahaja ta riwayar warshi kenan suke cewa al-adab al-ladab to ladabi din yana nufin wato horar da zuciya kamar da suka ce riyatu nafsi ala ma yustahsanu min siratin wa khuluqin a horar da zuciya a horar da mutum ka horar da kanka kai training din kanka ka saba da abin da ake ganin shi na Allah ya sa albarka abin da ake cewa abu ne mai kyau na tafarkin rayuwa da halaye manhajin rayuwarka da ɗabi'unka su zama abin da kowa ya gani zai ce kai wane ya san abin da yake ya san mutunci ai ya san darajar mutane ai wannan mutumin kirki ne in aure ka je ne ma za a yi maka shaidar mutumin kirki in kasuwanci ne in bashi ne in ma mutuwa kai mutane za su maka shaidar mutumin kirki to wannan abin shi ake ce ma ladabi wanda source dinsa a ina ake shine abin da Bature yake ce ma ethics wato halaye da ɗabi'u da take-taken da ya kamata ka lazumta wanda a cikin kowane rukunin mutane akwai irin waɗannan halaye ma'ana likitoci 'yan sanda lauyoyi 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati ma'aikatan banki direbobi kowa akwai wasu ethics da ya kamata ya lazumta haka mata a cikin gida haka yara haka malaman makaranta haka mai gida haka alƙalai haka limamai kowa akwai ethics da ya kamata ya lazumta to mu ɗaliban ilimi menene ethics din mu menene ladabban ilimi da ya kamata mu lazumta a cikin mu'amalolin mu da kuma ayyukan mu na yau da kullum domin ɗalibi ko malami ya fi kowa bukata zuwa ga wannan kamar da misali akwai adabul qadi akwai adabul wazir akwai adabul katib amma ahlul ilmi ahqqu min ghayrihim bil adab kamar saboda shari'ar musulunci gaba ta zo ne da kyakkyawan halaye da annabi yake cewa inna ma bu ursu li utammima makarim al akhlaq an aikun da na cika kyawawan halaye kyawawan dabi'u tun yi zama matan aure a gidajen su ma'aikata da sauran masu sana'o'i duka suna da adabin su mu kuma ɗaliban ilimi ya kamata a ce mun fi kowa wannan shi ne zaka ga a karatun zauri idan aka zo ana koyar da littafin wa wannan al-Imam al-Zarnuji shine ta'limul muta'allimi turkar ta'allum da haka mu sos ɗinmu da zamu ɗauko ethics ɗinmu shine al-Qur'ani da sunna da kuma sira ta ainihin malaman farko magabata idan aka ce a yi ta'arifin menene adabi da wannan fuska ba za mu ɗauko maganganu masu tsayi ba za mu zo yi magana akan tsarin karatun ba masu mu zurfafa game da kimiyya ta ilimi wani abu da zama too scientific a la dubban ne kawai zamu tattauna su mu fito da su mu buga misalai kuma mai tawakkan mu tuntuni da nana ta cewa wannan dubban muna nufin mu karanta su ne mu mai aiki da su tukunna kafin wani mu ci moriyar su mu dalibai kafin wani ya ci moriyar su amma muka kalla misali a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fada cikin Bukhari da Muslim yake cewa akwai mutane uku da Allah zai ba su ladan su ninki biyu daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci da mutumin da yake da baiwa Annabi yace sai ya enta ta fa addaba wa addabaha fa ahsana ta'dibaha thumma tazawwajaha ya enta ta sannan wa addabaha ya ladabtar da ita ma'ana ya training dinta ya kyautata mata training ya koya mata halaye na kirki sannan sai aure ta da bashi ladan intata da kuma ladan yi mata ladabi to haka kenan ladabi shine wato training abin da za a koya yau da gobe ba rana ɗaya ba tarbiya kuma wannan abu ne wanda yake na dole ga musulmi a cikin mu'amalar sa da ubangijin sa akwai ladubba a cikin mu'amalar sa da kansa a cikin mu'amalar sa da addinin sa a cikin mu'amalar sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalar sa da mutane da haka ladabi wani abu ne comprehensive a cikin rayuwar mutum shi sa Ibn Hajar da ya ruwayin ta'arifin shi a cikin Fathul Bari yake cewa huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la shine ka dinga aikata abinda zai zama abun yabo abinda a al'adance ana gode mai yin wannan abun qawlan wa fi'la a magana kada aikin ka wasu kuma suka ce huwa al-akhabu bi makarimil akhlaq shine ruko da ainihin wato halaye masu kyau Ibn Qayyim yana faɗa cewa shine ijtima'u khisalil khairi fil 'abd kina yana faɗa cewa na mai ladabi ne to ana nufin hanyoyi ko ayyukan alkhairi sifofi na alkhairi sun haɗa da shi sun haɗa kan shi haka shine duk wani abu matsalubi duk wani abu da ake nema kai a bisa mutunci da sanin ya kamata sawun kana wajiban aw manduban wannan abun ko na dole ne ko kuma wanda yake mustahabi ne dan akwai sabon da za ka kira su suna ladabba amma kuma mustahabi ne irin ladabban da suka shafi misali cin abinci ko shan ruwa ko zagayawa ban daki ko ladabban aure ko ladabban tarewa ko ladabban tafiya ba kowannen su ne yake dole wajibi ba amma dai yana daga cikin kamal da ake fata a samu daga gare ka wato abubuwan da suke za su cika maka kamalaka su sa ka kyautatu su sa ka zama abin koyi ka zama mutumin da ake kallo ana girmamawa ana mutuntawa to wannan kuma shi zai haifar da idan kai dalibi ne na ilimi ko mai karantarwa ko malami waɗannan ladubba za su sa iliminka ya albarka iliminka ya samu karbuwa abinda kake so ka isar na sakonni ya zama abin karbi domin kuwa kai a matsayinka ne karantarwa idan ya zama al'adunka da ɗabi'unka da mu'amalarka da mutane ba ta da kyau to duk abin da zaka faɗa komai na ga tashi ba za ka karba ba sai a dinga maka gori ana cewa to ya kai baka aiki da iliminka a dinga cewa ku ji faɗar malam kar ku aikata aikinsa duk abin da ka faɗa ce to kai yanzu kai za ka gaya mana kaza mutane ba za su kalli abin ba kamar yadda akai ta yi wa annabawa iri daban-daban ba za a iya karanta maganar sa ba sai a ce to amma kai zaka faɗa mana kaza wani a ce mishi maraya wani a ce mishi maƙaryaci wani a ce ai bin nan dan sihiri ne amma ba a iya ƙaryata fa innahum la yukadzibunak ba sa ƙaryata ka sai dai su yi jayayya da ayin Allah walakin al-zalimina bi ayati llahi yajhadun za su yi jayayya da ayin Allah amma ba sai ƙaryata ka ba saboda mene saboda kullun za su nemi abin da yake aibi ne tare da kai to ya zama aibin ba a cikin halayenka bane ya zama aibin sharri ne wanda suka kirkira ba gaskiya ba wannan ko bai da ka iya da kafirai ko batattu ko munafikai ko fasikai amma kada ya zama kai ka ba da kofa na abin da kake yi mara kyau ya zama na rashin ladabi ko rashin sanin girman na gaba da kai ko rashin mutunci ko rashin iya magana ko rashin tsari ko rashin sanin ya kamata ya taimaka wajen ake karban sakon Allah sannan kuma kar manta in wa masa albarka cewa mutumin da ya kasance yana rayuwa ya san abu baya aikata ran alkiyama yana daga cikin da su kowa samun azaba dan za a zo da wanda yake yana wa'azi bai aiki da abin da yake aikatawa a ainihin wato ganshi ran alkiyama yana tafiya hanjin shi na jan kasa har mutane su gashi su ce baka kake mana wa'azi ba sai ce ai na kasance ina umurtakwa amma ni ba na yi shine aka mun wannan sakamakon gashi bayani ya dauko bin nan ya dauko gangara amma kuma lokaci ya kore mana da haka zamu takaita anan insha Allah sai mun hadu a darasi da gaba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.